Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 3 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sai na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub mai kiri ne tare da Jummai Ali zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Mai sun bace a cikin wani kogo har na tsawon kwanaki 10 jiya Litinin aka samu matasa 'yan kasar Thailand 'yan wasan kwallon kafa da mai horonsu da rai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce kungiyar hakokin kasuwanci ta kasa da kasa ba ta yi wa Amurka adalci. A can kasar Pakistan kuma wasu da ake zaton 'yan tawaye ne sun yi wa sojojin lema kwantar auna suka kashe sojoji 6.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a cikin rikici da ake yi tsakanin manoman Ize da kuma na yankin Okele dake jihar Cross River. To kowane irin hali ake ciki a wurin?
Har yanzu akwai zama tardar, wasu ma sun bar gidajen sun kwashe iyalansu sun gudu zuwa ƙauyuka saboda gudun me zai je ya kawo. Amma 'yan sandanmu da komai suna nan.
Hukumomi a jihar Niger kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 8 da bacewar wasu a cikin ambaliyar ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan jihar. Haka kuma wata ƙungiya mai bada shawara akan yadda ake yada sahihan labaru a cikin al'umma inda take cewa jita-jita shine makamashin rura fitina tsakanin al'umma. Bayan haka Aliyu Mustafa Sokoto na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. An samu matasa 12 'yan wasan kwallon kafa na kasar Thailand da mai horonsu da rai cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun bace. Jiya Litinin gwamnan lardin ya faɗa wa 'yan jarida cewa an samu matasan kuma dukkansu suna da rai. Ya ce za a kawo likita ko kuma likitocin da za su kula da su har sai sun murmure. Ya ce bai tabbatar ko za su iya cin abinci nan take ba domin sun dan kwana 2 ba su ci komai ba. Su waɗannan matasa 'yan shekaru tsakanin 11 zuwa 16 da mai horonsu mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale a cikin kogon. Jiya Litinin mayakan ruwan suka wato masu aikin ceto suka ceto matasan a gefen kogon da ke kan tudu. Kungiyar kasashen Turai ta yi wa Amurka kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara aza harajin kashe 20 daga cikin 100 akan motocin da ake kera a Turai zai yi mugun kasara tattalin arzikin Amurka, kuma zai iya janyo su ma kasashen Turan su maida martanin sakawa kayayyakin da Amurka take sayarwa a kasashen su haraji akan kimamin kayayyakin dala biliyan mai 94. A wata wasiƙa mai shafi 10 da ta aika wa ma'aikatar cinikayya a ranar Juma'a da ta shige, kungiyar kasashen Turai ta ce babu hujjar sakawa motoci da kayayyakin motocin da ake ƙerawa a Turai haraji, kuma ɗaukan wannan mataki na iya zama kuskuren tattalin arziki sosai. Sakataren harkokin cinikayya na Amurka Wilbur Ross jiya Litinin ya faɗa wa gidan talabijin na CNBC cewa da a yi garaje gadami idan aka ce shugaba Donald Trump zai aiwatar da shirin ƙara kuɗin harajin. A halin da ake ciki kuma shugaba Trump ya caccaki kungiyar harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa da ake cewa WTO a taƙaice cewa ta daɗe tana yi wa Amurka rashin adalci. Ya ce idan kungiyar ba ta yi wa Amurka adalcin da ya kamata ba to za su ɗauki wani mataki. To amma kuma bai ba da wani ƙarin haske akan matakin ba. Jiya Litinin wasu waɗanda ake zaton 'yan tawaye ne a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan suka yi wa sojojin lema kwantar ɓauna har ma suka kashe sojoji 6. Jami'ai sun ce harin da aka kai da bindigogi da kuma roka akan sojojin da ke sintiri a gundumar Awaran da ke lardin Baluchistan, lardin da ke fama da rikici, ya kuma raunana sojoji 2. nan da nan babu kungiyar da ta buki kirji ta yi ikrarin cewa ita ke da alhakin kai harin a gundumar da ƴan yakin sa kan da aka danganta da haramtacciyar kungiyar da ke neman ballewa ta Baluch Liberation Front ko kuma BLA a takaice suke gudanar da hidimomin su. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar kasar Koriya ta Arewa maimakon ta wargaza masana'antunta na kera makamai masu linzami inganta su take yi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wannan makon zai kai ziyarar sa ta uku birnin Yangyang. Ziyarar da zai kai za ta biyo bayan shawarwarin da aka yi a ranar Lahadi tsakanin jakadan Amurka a kasar Philippines Song Kim da kuma jami'an kasar Koriya ta Arewa. Wannan ne karan farko da aka sani cewa jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana tun lokacin da aka yi taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore. Amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake aza takunkumi masu gauni a kan ɓangaren makamashi da harkokin bankin kasar Iran. Tana mai faɗin cewa akwai buƙatar gwamnatin Iran ɗin ta canja halayyarta ko kuma take-takenta ta zama kamar sauran ƙasashen duniya. Daraktan tsara manufofi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Brian Hook shi ne wannan furucin ajiyar Litinin a tattaunawar da yi da 'yan jarida. Mr. Hook ya buƙaci ƙasar ta Iran ta mutunta abubuwan da ake nema ta yi domin ta zama abin da ya ce kamar sauran ƙasashen duniya. Yace a ranar 6 ga watan gobe na Agusta, Amurka ke shirin aza takunkumin farko. Waɗannan takunkumin za su auna ɓangaren cinikayyar motoci da zinari da kuma wasu muhimman ƙarafa. Yace sauran takunkumin kuma Amurka za ta aza su ne a ranar 4 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Su kuma za su auna ɓangaren makamashi da man fetur da kuma harkokin gwamnati. A wannan makon idan Allah ya yarda ministan harkokin wajen kasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na kasar Rasha Sergey Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa a kan rikicin kasar Siriya, inda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce hare-haren da gwamnatin kasar take kaiwa a kudancin kasar ya sa kimanin mutane 170,000 yin gararan ba. Ministan harkokin waje na Jordan yace shawarwarin da za su yi za ta hada da yadda za a tsagaita bude wuta domin kawo ƙarshen ficewar mutane daga wannan yankin.
Labaran duniya ke don aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, mutane da dama ne suka rasa rayukansu a cikin rikici tsakanin manoman yankin Okele na jihar Cross River da kuma makautansu na kauye Ize da ke jihar Ebonyi da suka fara a cikin makon da ya gabata, lamarin da ya kai ga kone-konen gidaje. Ga dai wakilinmu Abubakar Lamido da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Na ji ta bakin wani manomi a garin wanda lamarin ya shafa mai suna Oban Basi ga abinda ya shaida ma muryar Amurka.
What's happened this recently is that the crisis is over land. Both communities plant rice and they plant yams.
Yana cewa ne daukacin al'ummomi guda biyu, dukkaninsu manoman shinkafa ne da doya, kuma rikicin da ya faru a tsakaninsu na mallakar filin gona ne sanadiyar harbin wata mata a kafa, kuma mutane da dama sun mutu. Amma dai an kai ga tattaunawa domin cimma zaman lafiya a ƙauyen Ibole a ranar Larabar da ta gabata, inda jami'an tsaro suka shiga tsakani. To amma dai waɗanda suka yi harbi ba su halarci taron ba, saboda haka kawo yanzu ba cimma wata matsaya ba a rikicin. A sabili da haka muna cikin zaman ɗarɗar domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Ko baya ga afkuwar wancan rikicin na farko a shekarar 2003 wanda ya kasance a sanadi, hukumomin tsaro a jihar Cross River sun sha alwashin daukar matakan afkuwar irin haka nan gaba. Kwa wannan karo, jami'an tsaro a jihar sun sha alwashin shawo kan wannan matsalar. Hafiz Muhammad Inuwa shine commissioner yan sandan jihar ta Cross River, kuma ga abin da yake cewa
akwai mace wadda tana nan bangaren jihar Cross River, karamar hukumar Yala, ta je gona yan mutanen Izi dake bangaren Ebonyi, ta harbe ta a kafa. To wannan shine batawa mutanen kauyen dake bangaren jihar Cross River. To wannan ya sinzira su, su ma sai suka tafi sai suka fara harba. Abin da yazo gaban mu shike ce gawa guda ɗaya da kafuna. Amma ba shakka zamu iya cewa mun samu rahoton kone gidaje.
Zuwa yanzu wani hali ake ciki?
Har yanzu akwai zama dardar. Wasu ma sun bar gidajen su, sun kwashe iyalan su, sun gudu zuwa kauyuka saboda gudun me zai je ya kawo. Amma yan sandan mu da komai suna nan.
A Najeriya ba Fulani da manoma kadai ke fama da rikicin gona ba, ko a jihar Cross River dake yankin Niger Delta ana fama da irin wannan rikici? Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To madalla a gaida Lamido Abubakar. Ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwariya wanda aka kwashe sa'o'i da dama ana yi yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 wanda aksarin su matasa ne a garin Rafin Gora dake karamar hukumar Kwanta Gora a jihar Niger, wanda aka yi a yammacin jiya, lamarin da ya tada hankalin mazauna yankin. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da karin bayani.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai, masu bada ceto na can na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka bace. Alhaji Abdullahi Ibrahim wani mazauni garin ne na Rafin Gora, ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. To kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger, lamarin ya ci tura. To amma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Muna ta kokarin ganin cewa wanda ba a samu an gansu ba, ana ci gaba da nema a gani ko Allah zai sa a samu wasu wanda suke da sauran rayuwa. In kuma ba su da sauran rayuwa, a ga ko da za a hukunta su ne.
Yanzu kamar mutane nawa kuka tabbatar da mutuwar su?
Kamar a gangare mun samu tsawon mutum yaro ɗaya da aka samu, sannan a can da wata sa'in an samu gawawwakin mutum 7.
Na mutum 8?
Mutum 8 kawo zuwa yanzu, kuma ana ci gaba da neman sauran da ba gani ba. Don kama a nan an ce akwai kamar yara 3 ne, amma an samu ganin gawa mutum ɗaya, saura 2, kuma ana ci gaba da nema.
To ruwa ne ya wuce da su koko gini ya ko iska ne ya rushe gini ya fada musu, ya abin yake?
Akwai wanda ake zaton ruwa ne ya wuce da su, akwai kuma wasu bayanai suna nuna cewa akwai wanda kamar gini ne ya rufta da su. So har yanzu dai muna ta kokarin mu tantance ainihin menene ya faru.
A halin da aka ciki dai, hukumar bada agajin na ci gaba da gargadin jama'a, musamman waɗanda suke zaune a gabar ruwan ƙoramu, domin kaucewa aukawa cikin matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara a daidai irin wannan lokaci na damana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wata kungiya mai bada shawara akan yada sahihan labaru a cikin al'umma da ake kira Information and Technology Development Center da takaice, ta ce jita-jita shine makamashin rura fitina a cikin al'umma. Shugaban kungiyar Zakariya'u ya yi wa wakilinmu Nasir Adamu Alhikaya ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
In ka dubi yanan gizo-gizo, za ka tarar ana yada jita-jita wanda kuma ba gaskiya ba ne ba, ko kuma a jihar ɗauko hotuna aka yi rigima a wasu ƙasashen, ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige, ko kuma rigiman ma da aka yi wanda ba ta da alaƙa da abin da ake fama da shi a wannan lokaci, sai a zo a barra su. To waɗannan idan an baza su wanda bai sani ba, zai ɗauka ya yi amfani da shi mai tabbar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru, ko kuma a nan ne abin ya faru. Saboda haka sai ka ga mutane suna ce to za su ɗauko fansa. amma dai a kullun abin da muke yi wa mutane gargadi shine ya kamata kada su dauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba.
Don shugaban kungiyar mai yatti Allah na Abuja Dodo Oroji ya amince da wannan nazarin.
Bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane, a je a dauko hoto daga wata ƙasa a kawo a ci ai ga mutanen da aka kashe, sannan su mutanen nan duk wanda ka kashe mata ko ka kashe mai ko ka sace mai dukiyar shi to zai yake ka kowane irin mutum ne. Bafulatani bai daukar shanu zuka ya jefa cikin gona saboda ya zan ciwon dukiya, sai dai kaddara don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko wani abu na kama shi, don ya san cewa in ya cikin gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi, kuma babu dalilin mu riga dauka hukunci ga hannuwanmu.
Hakanan shi ma shugaban kungiyar kananan kabilu na Kaduna ta Kudu Mr. Mark Amani ya goyi bayan kaucewa yada jita-jita.
Kuma ko da ma kafafen watsa labari irin na waya, kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafi daga Zen ne, daga MTN ne, wane ne, to su yi maza-maza su yi detecting wane ne ya tura. Idan ko ba sa ba da bayanai makamancin haka, to gaskiyar magana kamfanonin su na ƙarya ne. Na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace company tana da information na kowane waya, duk inda maka tura idan ana son a kama kowane ne za a same shi.
Ba ga fitina ta kai tsaye da makamai, wasu na amfani da alƙalami da harshe wajen kunna wuta, ko da kuwa ba za a ga ashana a fili ba. Nasiru Adamuli, kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Muna bugun yaƙi wallahi kun zaɓe, muna bugun yaƙi wallahi kun zaɓe, kun ban cikin kunya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. To yau da Allah yake nuna mana lokacin kammala muhawarar 'yan siyasar nan na Niger guda biyu, wato Dudu Muhammadu da Asumana Muhammadu, kan mulkin shekaru 7 na shugaban kasar mai ci yanzu Muhammadu Isuhu. Za mu karkare da duba batutuwa da dama da suka hada da zargin da jam'iyyun siyasa suke yi wa junansu dangane da jefa kasar a cikin rikicin Boko Haram, da kuma wani zargin na cewa shugabannin Niger din sun yi wa iyalin marigayi shugaban Libya Muammar Gaddafi budurci. To amma bari mu fara da makomar su kansu jam'iyyun adawar a zaɓuɓɓuka na gaba masu zuwa a Niger ɗin.
Haji Dudu, zaɓe na kan kamawa, gashi babu wakilcinku a ɓangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai tabar ku a tasha?
An lago kyautar ranar haihuwa, wato tun daga CNDP aka yi zuwa na Ligmar. Sun nuna cewa suna da majority assembly, me amfanin wannan zauren taron da ake zama idan akwai rigimar siyasa a ƙasar Niger a zauna a sulhunta a tattauna. Tun lokacin nan so goda su suke da ƙarfin mulki, kuma waɗannan duka jam'iyyu masu rigingimu a bayan wannan mun gaya musu za su same su, saboda ba su san kayo wannan abin da waɗannan mutanen ba su asmana suka tattara kansu ba. Ai so ne ake a tattara mulki kal a bar shi, ba komai ba ne. Mulki ne ba a so a bari ta hanyar gaskiya, ta hanyar demokradiyya, ta hanyar talaka zai zaɓi wanda yake so. Shi ne kaga an kunno duka wannan rikicin. Rikicin ai bai ƙare ba tukuna. Akwai sauran rigingimu a baya, yanda bayya sun yi kuɗi cewa akwai baraka, babbar baraka ce a cikinsu. Saboda mutane ba su yi suka kai da Kano ba ko kawo su. Mutane suna da ƴanci, yadda ne suka yi kuka roƙe su zo su goya muku baya ku yi maja, ku samu a yi mulki a ƙasar nan, saboda ƙasar nan ta zauna lafiya, ku samu majority comfortable. Haka kuka yi. To yanzu mutane sai gane kuna cin amanarsu a cikin tahiya, kuna so ku mai da shanun ware, kan kun fi son kanku da ƙasar nan. Da su da azumna ayi tattauna, don haka mutane ba za su yadda da wannan ba. Dan uwana Isuhu, ba za su taba yadda ba. Ni na san haka zai tabbata, kuma mu mun fadi haka nan tun kafin haka ta tabbata. Mun san duk yanda ka bi su Asmana, to sai ka rubu da su.
Yanzu za ku ci gaba da
ba dan kuma saboda ina zuwa za mu ci gaba da hukunci
sai
ran da tabbata gaskiya ta tabbata, kuma wannan gaskiya ranar za ta tabbata.
Amma ba ku ga lokaci na tafiya
alai, lokaci bai tafiya, lokaci a lokaci kayan Allah ne ai. Yanzu da suka shekara 7 mutuwa muka yi, ba muna raye ba
kusa
shekara 8 muka yi mu ƴan RDR da ƴan SDS din muna RDR canji na muna adawa
kadan
shekara 8, don haka mutuwa muka yi. Abu guda ne su nake so in ga maka, wato ina so ƴan Niger, wata kila mutanen Niger mun wa Allah laifi, sai mu koma ga Allah ya kawo mana irin wannan shugabanni wanda busa tausayin talakawa. Don haka kenan ya kamata ɗan Niger ya koma masallaci ya roki Allah gafara, ubangiji da ya kawo musu irin wannan shugabanni wanda ku taba gani ba. don haka nan wannan duk magana da muke yi kaga ai yana dariya bai ce mishi komai talaka Niger ya wanda yinwa ya kwanda yinwa shi dai dutsen cikin ruwa ne asmana
babu da bashi
mutun ne wanda ai babu bashi tunda kai ga ya mun asmana kace kana da sefa na wuri da gol miliyan 500 tunda ku dauki tunda ku dauki mulkin ma da farko ma kai ga mun wannan wanda ya fadi wannan yanzu saboda Allah ina ruwan shi da wahala talaka ina ruwan shi da ruwa
kaga ne mutanen da basan ba
yayi zancen society ɗan wara hulla su suna da fara hulla miliyan 100 kaga ne ko suna da farar hulla
dan baka san kudi bane
suna da farar hulla a lokacin
mu cikin kudi muka tashi
su kansu a cikin gwamnatin nan suna da farar hulla shekaran jin lokokon nan da shi muka yi ba farar hulla ta su ce ya ce mana wazan can farar hulla da yan siyasa su aka ga mu mu za a rinda rihiwa akuya da fatal kura da haka ne abin da ke so in ga maka cewa wai bamu san ba kudi miliyan 100 Allah sa kar in wayi gari in zani talakan kasar nan ina kasa in mi kasa da asmana mi kasa da ka samu miliyan 100 a shekara guda na mulki lokacin da kai kuma su ka gwada mu ne kasuwanci asmana yake wai bai san ba kasuwancin da asmana yake wannan kasuwancin zai ba shi 100 miliyan 100 na sefa ka sanar wa ne dan haka ne abin da nake so
ji hankalin ka ga kauyawa ne
abin da nake so ji hankalin
ne kudi
wallahi ba an da kudi na sata ne
saboda ina sa in ga
an da kudi na haram ne musan su ba
isu
idan kudi na haram ne mu ba musan ba kudi na haram kuma da kudi na haram muke so da mun zo mun gama
din da suke
da kudi na haram muke so to da mun zo mun yi hakan guwa yo ai boko haram din nan da tazo ba wanda ya zagi boko haram
ai ba wanda taba ku
kaga bannar kenan
ku rashin adalci
muna zumni lahiya suka jama'ar boko haram
ku rashin adalcin ku
da kenan abin da nake so ku da samu ga
hari daga waje
ku yi murna magana ta karshe
ku yi murna
magana ta karshe ina so cewa talakawan kasar nan su ci gaba da istighfari su ci gaba da manzon Allah salati da hailala saboda mu wa Allah kuskure mai girma Allah ya dauko wannan shugabanni ya kawo mana wanda ba ruwan su da mu wanda ba ruwan su da laka wanda ba ruwan su da abin da yake faruwa
bayan muna
kwakwaye da ƴaƴan su bus sa karatu a kasar Niger din an ko suna karatu sayyidina Umar ba haka bai kasa ba ba haka sayyidina Umar yake ba haka sayyidina Umar karatu
yau na ga maka shugaban kasa iso
bus sa karatu ƴaƴan su anan kasar su
sai an yi
wannan ruwa da finance din talaka ne za a matsa talaka ya biya su da hawa jirgi suna zuwa sararin subhana ba abin da ya sha musu kai talaka ya biya wannan ruwa da finance din ƴaƴan su je makaranta su dauke wani su ya ƴaƴan su da ƴaƴan su da yawan lafiyar su da yawan duka rayuwar su akan talaka
take
to da za saurara talaka kasan nan
kaiwa da maganar dan kawun shugaban kasar Libya Sadiqa Dafi wanda ya zargi gwamnatin Niger da sayar da shi da makudan kudade Haji Usman da kai zan fara
to ai wannan zance na shilme ne wanda bai shi da amfani wanda za ka saurare ga wani mahaukaci in ba mahaukaci ba yaya ya san an sai da shi wane ne dillai
yace yana da hujoji
haba zance na shilme ne ce maka yaro ne da zo kasar nan kowa ya sani gwamnatin nan ta tarbe shi hannu biyu sannan jam'iyyar PNDS a lokacin da baban shi yake ciki yake da rai tana da hulda kudda kudda baban wannan yaro da Kadafi muna da hulda mai kyau da sunan jam'iyyar PNDS tarayya da jam'iyyar da ke mulki a Libya ka lura saboda haka na gaya maka shugaban kasa Isu Muhammadu shine na farko daga cikin kasai sai shugabannin kasai sai jis ya zo iko da yace mana Saru kasu kashe Kadafi ka a kai ma Kadafi hari in an kashe Kadafi an kawo tashin hankali da jihadis da duk kungiyoyin ta'adda na duniya za su tattaru can dan su kawo tashin hankali a cikin kasar sa bas a sauraron shugaban kasa Isu Muhammadu ba ai kaga daga bayan Saru sun ce Isu Muhammadu yayi gaskiya an yi ittifaki abinda gai yayi gaskiya haka Isu yake saboda haka yaro da muka karbe shi a nan Niger mun zo an karbi dan gudu hijira amma in ya zo ya binci kuma daga baya ya shiga hulda da waɗanda ke kai mu ƙasa gwamnatin Libya hari mu tsakanin mu na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasaisan duniya hulda wanda convention da anka shirya dole ne mu hannun tashi a hannun gwamnati dan saboda abubuwan shi ba boye bane an same shi ta huskal waya da ta huskal me yake mashi satellite yana hulda da waɗancan mutanen da ke kai ma gwamnati hari
wannan shine
dalilan da aka yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin Niger da gwamnatin Libya aka hannun tashi a gwamnatin Libya da su yi tambayoyi koyi.
Nagode.
Wannan shine zance.
Haji Dudu, me zaka ce game da wannan sabon batun na tsohon shugaban kasar Libya Saddi Kadafi?
Ni ma na ji shi kaman yanda ka ji shi a kafofin watsa labaru. Wato labari ne wannan ne shi kaman da ku ji shi. Na sani wani lokaci Saddi Kadafi ya zauna a Niger. Kuma lokaci an tattara shi an maida shi kasar su inda aka mashi hukuma da azaba. Abin da ya biyo baya ai shi da waɗanda suka maido shi da waɗanda suka maida su suka sani.
Nagode Haji Dudu. To jama'a duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na tsaka mai wuya. Kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su, da farko dai akwai Haji Asumana Muhammadu, mamba a kauncen jam'in da ke miliki da ake kira MRN. Akwai kuma Haji Dudu Rahama, mamba a kauncen ƴan adawa da ake kira FRDDR. A madadin su da Nasiru Tankare da hada muna sauti, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
To ga sheku sanu da yake Yusuf Abdullahi da jan ragamar wannan muhawara. Ranar watan Allah ya kai mu Najeriya zamu koma kuma abocin Yakubu.
To ga makwabtanmu ko kuma zamu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai dadi sai a unguwa. Shin haka abin yake a jihar Plateau? So ake a ce ana ba su abin da yafi namu ne? Haka abin yake a jihar Gombe? So ake a ce abin nasu daban da namu ne? Haka ake a jihar Yobe ko haka ake a jihar Jigawa? Wallahi akwai gyara. Wannan shine magana ta gaskiya. Wajibi ne mu yadda shi ya sani wannan gwamnati a cikin irin badakala da take ya san cases din da suke gaban hukumar EFCC. Ya sani, ya san yadda aka yi lokacin da aka cire wani kudi sama da naira biliyan 1 da miliyan 600 da sunan wani Bature. Ya sani, ya san wannan case na nan a EFCC.
Ina mamakin in ga ciwa na Aminu Tukur wallahi yana magana akan dogar. Kamar yanda kai kace kai MA ka bar shi sabila da wayansu bugatunka. Mu haka muka yi da a wayansu bugatunka da tunda ba Qur'ani bane ko hadisi kada ji ko shine ni ma ina mamaki kuma duk mutane a tafawa kwalewa ogoran tas da kuma baucin nan billahi lazi la ilaha illa huwa kajina muka rantsuwa na kafara mamakin malam Aminu Tukur suke na yanda yanzu yake magana akan dogara Yakubu Dogara.
To muna fata za ku tsamaye zuwa wannan muhawarar don ita ma dai mai zafi ce da za ta zo muku daga ranar Talata mai zuwa insha Allah. Yanzu kan muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na Niger, wato Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma musamman shi wakilin nama can Yamai, wato Yusuf Abdullahi, wanda ya jagoranci wannan muhawarar da suka yi kwanaki suna yi. Mun gode musu kuma yanzu madadin su duka. Ni ne Ali Mustafa Sakwata a Washington DC. Mun bar ku lafiya.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai amma wannan karon a takaice.
An samu matasa 12 'yan wasan kwallon kafa na kasar Thailand da mai horonsu da rai a cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun bace. Jiya Litinin gwamnan lardin ya faɗa wa 'yan jarida cewa an samu matasan kuma dukkansu suna da rai. Mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin wani kogo. Kungiyar kasashen Turai ta yi wa Amerika kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara aza harajin kashi 20 daga cikin 100 akan motocin da ake kera a Turai zai yi mugun kasara tattalin arzikin Amerika, kuma zai iya janyo su ma kasashen Turan su maida martanin sakawa kayayyakin da Amurka take sayarwa kasashen su haraji akan kimamin kayayyaki na dala biliyan mai tan da kuma 94. Jiya Litinin wasu waɗanda ake zaton 'yan tawaye ne a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun yi wa sojojin lema kwantar ona har ma suka kashe sojoji 6. Jami'ai sun ce harin da aka kai da bindigogi da kuma roka akan sojojin da ke Sintali a gundumar Awaran da ke lardin Baluchistan, lardin da ke fama da rikici, ya kuma raunana sojoji guda 2.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 karfe 7 agogon Najeriya, 8 agogon Ghana. Za a ji mu dauki da wasu shirye-shirye yanzu a madadin Jummai Ali da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma CD da ya shirya ya ba da umurni da kuma injiniya mu na wannan safiyar wato John Ellison. Baba Yakubu Mai Tsire ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.